بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكوانا متى ديغ وطن ديع وطن المحرم شكرة دبو دير دري حدود تلاتين ترع هجر أن محمد عليه الصلاة والسلام daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 22 ga watan 9 shekara ta 2017 al-lisafin turawa muna darasi na 19 a cikin wannan littafi mai albarka na al-fusul fi sirati rasul littafin da ke magana akan sirar annabi alayhi salatu wassalam na imam ibn kasir muna yi wa Allah godiya da ya azurta mu da shiga sabuwar shekarar musulunci muna fatan Allah madaukakin sarki ya maimaita mana waɗannan shekaru a awaman adida muna tattare da imani da lafiya da karsashin yi masa biyayya da rufin asiri a wannan rayuwa ta duniya abinda muka yi a da a shekarun da suka gabata tunda muka fara samun numfashi Allah ya karba wanda muka yi ya wuce na kuskure Allah ya yafe mana shekarun da muke fuskanta yanzu ko kwanakin da muke fuskanta yanzu daga yau har zuwa illa masha Allah Allah ya sa musu albarka kuma ya sa muna da nisan kwanan da zamu amfana da su ya Allah duk abin da ka rubuta na kishiyar alkhairi a waɗannan shekaru da waɗannan watanni masu zuwa a wannan shekara ya Allah ka tsare mu da shi ka raba mu da saba maka Allah idan ka rubuta ba mu da nisan kwana ba za a kai ƙarshen shekarar nan da mu ba to ka azurta mu da kyakkyawan cikawa kuma ka ba mu sa'a idan mun isa gare ka yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya suna son su ci gaba da rayuwa a duniyar amma Allah ka dauke su to ka ba su kyakkyawan makwanci mu kuma da ka bar mu ba dan dabaran mu ko wayan mu ba ko isan mu ba ya Allah ka samu muna cikin bayinka na kwarai da zamu bi ka mai maka da'a ka samu cika waɗannan shekaru da kwanaki da watanni da bauta maka kamar yanda kake so wanda kuma Allah ya kaddara masa gajeren kwana ne da shi to Allah ya azurta shi da amfanuwa da waɗannan kwanaki da kuma aikata aiki na kwarai ta yanda zai gamu da Allah lami lafiya yau ana sabuwar shekara ta musulunci mun ƙara shekara guda jiya muna cewa 1438 yau muna cewa 1439 wannan hijira annabi kenan kadai shekara 1000 hijirarsa daga Makka zuwa Madina da 439 hijirarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka yafe mana muna cikin kitabul bani sunan shi fardul jihad faslu fardul jihad muna magana ne akan jihadi da farlanta jihadi da imam ibnu kasir ya kawo a cikin wannan littafi tunda annabi yayi jihadi rayuwarsa so dole a kawo bayanin jihadi da ma'anar jihadi annabi alaihi salatu wassalam ya yi yaƙuƙuka da yawa da wanda ya je da kansa da kuma wanda ya tura wakilci. So za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, iya daidai gwargwado wanda shi Imam Ibn Kathir ya kawo a wannan littafi, da wanda kuma za mu ƙaƙaro a waje insha Allah. Yace a cikatan farkon jihadi, yace awwalul maghazi wal bu'us, cikin yaƙe-yaƙen da annabi ya yi na farko, da kuma aike da annabi ya tura sahabbai don su je su yi jihadi li ila'i kalimatillah, akwai ghazwatul abwa, haka sunan yaƙin ghazwatul abwa. Mala ya ce wa kanat awwala ghazatin ghazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ghazwatul abwa, yaƙin farko da annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallama akwai ghazwatul abwa, cikin ƙananan yaƙuka ba manya ba. Lokacin da aka yi wannan yaƙin, wa kanat fi safarin sanata tsnaini min alhijirati, a watan safar shekara ta biyu daga hijirarsa, ya baro Makka ya dawo Madina ya shekara biyu a watan safar daidai, ya je wannan ghazwatul abwa. Me ya faru? Kharaja bi nafsihi hatta balaga waddan, annabi ya fita da kansa har sai da ya je wani wuri da ake ce da shi waddan, da kansa ya fita. Wada'a bani zamrata bin bakr ibn abdi mana ابن كنانة مع سيدهم مخشي ابن عمرو، ثم كرر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا. أي زمن القولي دا تتوناوا دا بني ضمرة بن بكر ابن عبد مناء ابن كنانة tare da wani shugabansu na wannan kabila a wannan wuri waddan, shugaban sunansa Makhshij ibn Amr. Thumma karra raji'an ila al-madinati wa lam yarqa harban, annabi ya juya ya koma Madina ba a yaƙin ba, kina anan ba a yi wannan a waddan ba a yi fada ba, amma dai an fita an kimta an shirya an fita. A lokacin annabi ya bar wato Sa'd ibn Ubada a Madina, yace istakhlafa alaiha Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu, daman a dabiyar annabi in zai bar gari to yakan bar wakili wanda zai rinka yi wa mutane sallah, zai rinka karban baki, zai rinka bada fatawa idan mutanen ƙauye sun zo, ko wani abu na musulunci yana buƙatar jagoranci da umarni, to wannan shugaba da annabi ya tafi ya bari shi ne zai zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za mu zo mu ɗan yi ƙarin bayani kaɗan in Allah ya so, yadda ina jin zuwa sati mai zuwa akan wannan ghazwatul abwa ɗin. Bari mu kammale magana akan jihadin kafin mu shiga lissafo abubuwan da annabi ya yi ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa satin da ya wuce mun fara tattaunawa akan farlanta jihadi kamar yadda Ibn Kathir ɗin shi ya kawo, akwai saɓanin malamai da yawa dangane da wato yaushe aka fara yin jihadin, yaushe aka farlanta shi. Anan Imam Ibn Kathir da ya kawo ayoyi guda biyu. آية الفرقو تؤذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يتي ونن آية السورة الحج تكي كما آية تكي مغانا أكن أني ومسلمي إذني أقول إذني دبا واجب تي دبا سيياكي. To iskalin shi ne ya ce farlanta jihadi sai kuma ya kawo magana izini, to kaga ya kamata mu bambance tsakanin izini da farlanta. Yaushe aka yi izini, yaushe aka farlanta? Lallai ya kuka an yi su, amma wanne ne na dama da aka bayar wanne ne kuma na cewa dole ayi to wannan ayar wasu daga cikin malamai sun ce aya ce makkiya aya makkiya ma'ana yar makka ce to kikan kaga yana nuna cewa tun a makka aka yi wa mutane izini na su yaki to sai kuma Allah ya saukar a wannan kaulin kenan sai kuma Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan ayace walamma staqarra yace walam thumma lamma saru fil madinati wasarat lahum shauka yayin da suke madina suka samu karfi wa adud kataba Allahu alaihimul jihad sai Allah ya wajabta musu yin jihadi tabaraka wataala kataba ya wajabta musu kenan a madina ne aka wajabta jihadi ba a makka ba to yanzu mun samu wannan gabar mu rike ta a madina ne aka wajabta ayi jihadi shine Allah yace kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrul lakum to a madinan ayyushi ga su badar an yi ga su uhud ga kuma anan an ce mana shekara biyu an yi na waddan tarihin yaushe ne ne to shi jihadin yana da marhala marhala ma'ana mataki mataki na farlanta shi na farko dai an farlanta jihadi ne bayan annabi ya yi hijira a makka ba jihadi ba dole bane akwai wasu malaman da ma suke da ra'ayin cewa kwata kwata ma da ake zaman makka izinin ma ba a bayar ba izinin kenan sai da aka zo madina ne aka yi izinin ayyakin ma kenan farkon zuwa madina ya kwanda aka yi a madina a farko izini ne ba na wajibci bane akwai wannan ra'ayin ku rike shi dan ba mamaki ku ji wani yayi bayani cikin maganganun malamai ai a makka ma an hana ma ayyaki mahzur ne ma yaki ma an hana zamu faɗi me dalilin da yasa aka hana din wannan kauli ne a cikin aqwal wasu kuma suka ce a an yi dai izinin amma wajibci ne ba a ce tilas ba Allah tabaraka wataala ya farzanta wa mutane yin jihadi bayan sun hijira daga makka zuwa madina bayan hijira na'am sannan kuma ya ba su dama su yaki fi sabilihi a matakin farko bai farlanta musu ba amma matakin farko dama aka bayar da ayar uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda aka zalunce su su yaki amma su sani Allah mai ikon taimakon su ne ko ba su yakin ba inji Imam Ibn Kathir ma'anar wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah mai ikon taimakon su ne koda ba su dauki makami suka yaki ba Allah yana da ikon zai ba su agaji da taimako to su hanyoyi da dama shi yasa an ba da izini ba a ce dole ayi ba to sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ita ce ayar farko da ta fara sauka akan harkar jihadi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu aya ta 39 zuwa 40 aw suratul hajj aya farko ce da ta fara sauka akan wato jihadi izini ne har ma suka ce wasu suka ce wannan ayar ma ta madina ce to daga nan aka samu matsala to tunda ayar madina ce kenan izinin ayi jihadin ma sai a madina ne aka ba da izinin ayi jihadin wannan shine ra'ayin mujahid da imam dhahak da imam qatada da wasu daga cikin malamai to daga baya sai aka farlanta musu yin jihadi aka farlanta su yi jihadi amma lidafa me lidafa jihadin kariya in suka yaƙe ku to dole ne ku yi jihadi dan ku kare kanku kula da wannan an farlanta ayi jihadin ne dan kare kai kar mu zauna a zo a kashe mu gaba daya to da a farko kare kan ma ba a ce dole ayi ba lidafa an anfusihim al-i'tida
kenan anan duk wanda ya yake musulmi sai su yake shi, wanda bai yake su ba fa komun kafircin su barar su yake shi ba. Shine Allah ya ce a cikin suratul baqara, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin, aya ta 190 a cikin suratul baqara. To wannan ita ce wa qatilu fi sabilillahi din nan, ita ce ayar da umarni ne in kullura ku yaki, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ku yaki waɗanda suka yake ku. Kenan dole, tunda al'amru yaqtadi alwujub, umarni na Allah, indai Allah ya ce ayi kaza, indai ba a samu wani dalili ko ta hujjan da ta haramta, ai ta nuna ba wajibi bane, to dole ne. To wannan ita ce ayar da ta ce ayi jihadin a dole. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa musulmi kuma du jihadut talab liyuqatilu jami'al mushrikina, mataki na uku. Sai kuma Allah ya ce to a yaki gaba ɗaya mushrikai, duk wanda ya ƙi yayi wa Allah bauta. Yanzu da an ce ku kare kanku, to yanzu kuma duk wanda ya ce shi bai zai musulunci ba kafirci zai yi, to akwai ka'idoji, ko dai yayi musulunci ko ya bada jizya in zai zauna ƙasar musulmi, in ba haka ba idan musulmi sun samu iko akan sa su yaƙe shi. To wannan shine mataki na gaba kenan, jihadu talab ake cewa a yaƙi jami'ul mushrikina. Allah anan ya girmama lamarin jihadi da masu jihadi. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Aya suratul tauba aya ta 39. Ya ku wanda kai imani ku fita, to shine infiru, ku fita ku je ku yi jihadi. Me yasa idan aka ce ku fita sai kuke nauyin jiki? To kaga nan an ce su fita su je, shine jihadut talab kenan. Me yasa an ce ku fita ku je ku yi jihadi, ku ɗaukaka kalmar Allah, ku yaɗa musulunci, tutan la ilaha illallah ta rinka zagayawa a duniya, sai ku rinka rauni, kun yadda da rayuwar duniya ne? Araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah, rayuwar duniya ne kuka fi yarda da ita? Kun fi son duniya? Wannan duniyar ita kuka fi so? Allahu akbar. Allah ce fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil, idan ka kwatanta rayuwar lahira da rayuwar duniya fa, rayuwar duniya fa ba komai bace, kadan ce in ka kwatanta dade wanda za a yi a lahira. To lahira kan babu ma iyaka, ai duniya ce take da iyaka. Yaya mutum zai yadda da gajeriyar rayuwa, ya bata lokacinsa a gajeriyar rayuwa, ya lalata doguwar rayuwarsa ta tabbas? Wannan duniyar fa dan tabawa ne kawai, wallahi bai kai cikin cokali ba. Yanzu wannan kuka fi yadda da ita? Ka duba yadda Qur'ani malam yake jan hankalinmu akan wannan duniyar, kuma ita ce take halakar da mu. A ita muke mutuwa, a ita muke rayuwa, a ita muke komai. Ita ce yau in mutum ya rasa ta sai ga kamar ya rasa komai, in mutum bai samu duniya ba sai ga kamar Allah baya san sa. Fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Allah ya ce to idan ba ku fita ba sai yayi muku azaba mai radadi. To kaga nan an yi umarni a fita kenan. Kuma wa yastabdil qauman ghayrakum, kuma Allah zai canja wasu mutanen ba ku ba, zai kawo wasu ba ku ba, kuma ba za ku cutar da shi da komai ba. Wala tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa ta'ala ya dada umarni da a fita din, ya zaburar kuma a wata ayar ta tauba aya ta 41, infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ku fita, masu nauyin ku da marasa nauyin ku, duk ku fita ku yi jihadi saboda Allah da dukiyar ku da rayukar ku. Wannan fa shine yafi muku alkhairi idan kun sani. To kaga wannan ayar ita ma zaburawa take a fita din. Haka akai ta yi tauhidi, ta ratsa duniya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yaje kafa tutar la ilaha illallah a kira mutane su daina bautar gunki saboda gunki suke bautawa malam ba sa bautawa Allah su bautawa dutse su bautawa itace su bautawa rana su bautawa wata su bautawa ruwa su bautawa dabbobi ga annabi kuma yana ta wa'azi a bautawa Allah anki to shine Allah ya ce a yake su su dawo su bautawa mahaliccin su kaga ai taimako ne kenan an taimake ka ne a yake ka ka bautawa Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da uba ya dauki bulala ya zani dan sa bai je masallaci ba taimakon sa yayi duk lokacin da uwa ta yi wa danta fada saboda bai je karatu ba taimakon sa dai yayi to an yi wannan ne li taqiqi tauhid kuma li yu'badallahu wahdahu la sharika lahu a tabbatar da tauhidi a bauta Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi alaihi salatu wassalam buistu baina yadayhi sa'ati bisayfi an turo ni dab da tashin kiyama da takobi Allahu akbar an turo ni kusan kiyama za ta tashi da takobi Allah ya ce in je in dauki takobin nan nayi amfani da shi hatta yu'badallahu wahdahu sai an bauta Allah shi shi kadai yace kuma an sanya arziki na karkashin inuwar kibiyata kuma shina wajju ila rizqi tata zill rumhi yace kuma Allah ya sanya kaskanci da tozarta ga duk wanda ya saba wa umarnina waja'ala zillata was-sagara ala man khalafa amri kuma yace duk wanda yake kama da mutane wanda yake kamanceceniya da wasu mutane to yana tare da su a kiyama ومن تشبه بقوم فهو منهم wanda yake kokarin kamanceceniya da kafirai to yana tare da su in an tada kiyama wanda yake kokarin kamanceceniya da musulmi mutanen kirki to yana tare da musulmi mutanen kirki idan an tada kiyama wanda yake kokarin kwaikwayon mutanen banza a duniya to in an tashi kiyama fa Allah zai tashe shi a wannan tutar ta mutanen banza wanda yake kokarin zama layin mutanen kirki to insha Allah Allah zai tashe shi a layin mutanen kirki wanda ya mutu yana sallah za a tashe shi a kiyama yana sallah wanda ya mutu yana sujjada Allah zai tashe shi yana sujjada a kiyama wanda ya mutu yana shan giya to zai tashi a kiyama da kokon giya a hannunsa wanda ya mutu yana zina haka wanda ya mutu yana kafirci shi ma haka shi yasa Imam Ahmad yake cewa babban abin damuwa ga rayuwar dan adam shine da me ya cika kai kokari ka samu kyakkyawan cikawa duk wanda ta kuskure masa yayi mummunan cikawa yayi asara al-ibratu bil khawatim abinda aka fi lura da shi me aka cika da shi shi yasa kullum ka daina rage wani zikirin da ka ajiye na alƙawari kana yi ka rage dan wallahi watakila a ranar zaka tafi sallah da ka saba kana tashi kana yi da daddare kar ka yadda shedan ya ce yau ka bari ka huta akwai hutu a aljanna insha Allah amma wannan duniyar sai an yi aiki struggling ba gashi kuna gani duniya kudi ba a neman sa zama yi kowa ya yadda ba a samun duniya duk wanda kaga ya samu duniya ka tambaye shi labarin masifar da ya sha wajen tara ta kullum sai ka je kasuwa kullum da ka daina zuwa kasuwan nan sai a zo ana ma jaje alhaji akwai matsala kenan so ba a samun su sai an nemo su aiki na gwamnati da kake kullum sai ka fita da dadi ko babu dadi saboda ba a samun albashi sai an motsa jiki to aljanna shine zaka same ta kana kwance ka ci abin da kaga dama ka sha abin da kaga dama ka saka abin da kaga dama ka je inda kaga dama kai magana da kaga dama kai mu'amala da kaga dama babu doka akan ka kuma ka samu aljanna la wallah abadan sai an yi aiki ba a samun rahama ba a samun aljanna ba a samun tawfiki a wajen Allah sai an aikatu dan rayuwar annabi ga baki dai sallallahu alaihi wasallam cikin aiki ne yana cikin aiki ya mutu to ya ni zan zo in kwanta in ce ina son jin dadi kuma ina neman aljanna tarjun najata wa lam tasrik masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabisi kana neman tsira baka ba hanyar tsira ba ka taba samun certificate baka karatu ba ka taba zuwa a ce wani yana da degree ko ya zama doctor ko ya zama karatu bai je makaranta yin karatu ba to aljanna ma baraka same ta ba sai ka wahala to ibnu ashur Allah masa rahama a cikin littafin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ya dan kawo bayani da zai dan rage mana cikin matsalar da muke ciki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ada ghair ma'zunin fil qital fi awwal dhuhur al-islam ba ai masa izini ba yaje yaki a farkon musulunci amma summa udhina lahu fi dhalika sannan daga baya Allah ya masa izini a cikin suratul hajj aya 39 udhina alladhina yuqataluna bi annahum zulimu sannan sai yace kuma Allah sai saukar da wata ayar kuma da take cewa waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki wadanda suka yake ku jihadu daf' ake ce da shi kamar da nayi bayani yace hadhihi alaya wannan aya ta waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki wadanda suke yakar ku dinnan ta sauka ne akan rundunar yakin Abdullahi bin Jahash sariyatu Abdullahi bin Jahash kamar yadda malamin tafsiri suka faɗa kuma wannan ya faru ne annabi yana da wata 17 a Madina yace wa zalika fi shahri as-sabi'ashara min al-hijrati annabi yana da wata 17 ba kamar yanda muka faɗa ba saura shekara biyu a wannan kaulin ya bar duniya kenan a wancan bayanin da muka yi satin da wuce to kaga nan gurin ya nuna wannan ya gaya mana haƙiƙanin date tarihin lokacin da wannan waqatilu ta sauka annabi yana da wata 17 a Madina kenan shekara 1 da wata 5 ko shine watan 17 inji ibnu ashir akwai wasu maganganu wadanda ba wannan ba babu lokaci da zamu iya fadan su to wannan shi yasa jihadi ya zamanto afdalul a'mal a wannan lokaci babu abin da yafi jihadi falala saboda akwai kawar da barna da tabbatar da gaskiya akwai yada alheri da kawar da sharri a cikin jihadi akwai tabbatar da falala da koran shirka sannan kuma akwai yada tauhidi da masu tauhidi samu kafuwa masu tauhidi masu bauta Allah babu bautar gunki dakin ka'aban nan ta dalilin jihadi Allah ya taimaka da gunki ya kai 360 gunki a jikin dakin ka'aba aka kewaye gumaka ne bautar me kun abauta kaga dakin Allah ne me kun ayo Allah bauta sai aka zo ana bauta gunki ta dalilin jihadi aka kautar da wannan so ashe kaga jihadi alheri ne ga al'umma musulmi da shine ake tabbatar da tauhidi ko yanzu masu shirka masu barna masu bauta wannan Allah ha inda a ce ana yin jihadi na gaskiya din to da an samu rage su dewa kuma an ce miki mutane me amfanin ka rayuwa a wannan gajeriyar rayuwa kana bauta wannan Allah shi dan adam da kake ganin sa rauni ne da shi duk inda ka dora shi sai kaga yabi yanzu ba nan muke fada ba akwai yan uwan musulmi da suke da'awar suna yin sallah cewa su musulmi ne amma misalin azumi yazo ba sa yin azumi watan Ramadana aikin gona ya fi musu azumi duk garin da tsofaffi da yara da maza da mata in Allah ya sa da inda damuna ta sauka ana zuwa gona shuka ba a noma gashi mu musulmi ne amma ba a yi to fara'idullahi abubuwa na farilla da Allah ya saukar da yawa fa mutane fa ba su aikata kuma haka ake ta mutuwa to yaya mutum zai mutu ya je gamu da Allah baya azumin Ramadana ya samu aljanna to salloli na farilla ma su ma in ba an samu tsayayyar gwamnati ta musulunci ba to ba lalle bane wasu kula da su yanzu wace hukuma ce take kula da sallah wacce ce babu ita to kowa ne yanzu cikin musulmin yake yin sallah wani zaba yake wanda ya ga dama wacce ya samu dama yayi wanda bai samu dama bare ba ko kwanan nan wani yaro ina masa magana wallahi ni da shi nake gaya mai kwanan nan a sallar nan ya zo muna gaisa da shi na san shi yana sakacin sallah na ce yaya yanzu ana yin sallah ya ce wallahi indai na samu dama mallan na yi wannan ba a gabana ni kadai ya faɗa ba a gaban yara suke ta dariya kuma da gaske yake iya zuwa nan sallah kuma iya zuwa nan sallah shi wallahi mallan na samu dama da na ga dama na ga ba ayyuka ina yi haka wani lokacin kuma nakan hada ta yi ne guda da daddaren zan kwanta an hada su gaba daya wani lokacin kuma gaskiya mallan ba na yi lafiya kalau yaron nan yake faɗin wannan magana musulmi ne dan garin nan ne a cikin musulunci ya tashi saboda bai da wata hukuma da zace yayi, bai da uban da zai tilasta masa yi. Subhanallah, Allah kiyaye mu. Jama'a, me yasa Allah ya bai farlanta jihadi a Makka ba sai farlanta a Madina? Abu na farko malamai suka ce lokacin da aka yi zaman Makka lokacin tarbiya ne, a lokacin ake kokarin a tallata wa mutane ma musuluncin tukunna, ba musu ma san shi ba, duka ma Makka ma gaba ɗaya. To ya za a zo kana tallata wa mutane kaya kana yakar su? Ba zai yi ba. Kana cewa dole su karba, yanayin ba zai iya bari ayi ba. Shi yasa Allah bai bada dama ko bai bada umarni ayi ba. Wasu malaman suka ce addu'awar silmiya, da'awa ta zaman lafiya, da'awa ta sannu-sannu, da'awa ta a yi haƙuri a wannan lokacin ta lallaɓawa, ita ne ta fi tasiri sama da da'awar da za a ɗauki takwabi a wannan lokacin. Wannan duk ijtihadi ne, babu wani nasi ƙwaya ɗaya da ya ce ga dalilin. Wasu kuma suka ce inda an ce za a yi jihadi a lokacin a Makka, to kowane gida ma za a yi ta faɗa ne da juna kawai, saboda na farko musuluncin bai ƙarfi ba, kuma al-insanu aduwwu ma jahilahu, shi ɗan adam kullum wato yana jahilcan, yana gaba da abin da ya jahilce shi, abin da bai san shi ba faɗa yake da shi, to za a yi ta faɗa ne kawai, wancan ya kashe wannan, wannan ya kashe wannan, sai Allah ma gaba ɗaya ma wutar jihadin ta a yi ta sai da ya bari da aka je Madina. Mutane sun sha wa'azi, an ta karantar da su, annabi ya yi ta fita da'awa, ko ma baka musulunta ba dai ka san dai akwai wani abu da ake cewa Allah, ana cewa annabi, to wannan shi ne. Jihadi yana da martaba-martaba, kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya yi bayani, za mu zo mu faɗa insha Allah cikin Zadul Ma'ad. Sannan kuma jihadi yana da manufa, aims and objectives na jihadi, me manufar yin jihadi? Na farko dai manufar farko ilahu kalimatillah, ana yin jihadi ne dan a ɗaukaka kalmar Allah. Ma'ana jihadi ya zama kalmar Allah ita ce a sama, ba kalmar kafirai ba. Kuma da jihadi ne za a taimaki wanda aka zalunta. Daga cikin manufar da shari'a ta ce ayi jihadi, nasrul mazlumina, wanda aka zalunce su za a taimake su, da kuma juyar da dukkan ta'addancin da waɗanda ba musulmi ba za su yi musulmi, wa hibzul islam, da tsare musulunci. Yanzu misali guda ɗaya nake so ku gani, ku duba wannan ƙasar nan ta Burma da ake faɗa, ko Bama, wannan ƙasar malam an ɗebi lokaci mai tsawo ana kashe mutanen nan, musulmi ne masu kalmar shahada, masu la ilaha illallah, amma gwamnatin ƙasar ita kuma kafirar gwamnati ce, ba ta son Islam. Wato a tarihi a duniya yanda ake faɗa, ba a taɓa yin ƙasar da ta ci mutuncin musulunci, ta wulakanta musulmi, ta musu kisan rashin mutunci ba irin ƙasar Bama ɗin nan. Ko Falastinawa, Falastinu da ake tun muna yara muna jin Falastin, Falastin, Isra'ila, wallahi ko ƴan Isra'ila ba sa yi wa Falastinawa abin da ƴan ƙasar Bama suke yi wa ƴan uwansu. A nan ne fa za a zo ana kashe mutum, a feɗe shi kamar yadda ake feɗe rago, kuma ana ɗaukan hoto a waya, kuma aka hana 'yan jarida su shiga ƙasar su ɗauki rahoto a yaɗa wa duniya, sai dai wanda aka sata ta waya su yasu suna turawa, Allah yake fallasa abin yake shiga duniya. Musulmi a kwantar da shi, a feɗe shi akan ganye, a dadda tsanamansa, a ɗora a tukunya, a dafa a ci, kawai laifinsa musulmi ne. A nan ne fa suke kama mutum da ransa su ɗaure shi, ko mace ko namiji, ba yaro, ba babba, ba ƙarami, a yi mai ɗaurin baya hannunsa haka, a ɗaure ƙafafun, a ɗaure wannan, me zaka iya yi ba abin da zaka iya yi haka za su dauki gatari ka san gatari ko gatari da adda za a buga bobinka ana gutsure su ɗaya bayan ɗaya kana ihu sai ka mutu a sari kafarka da gatari baka isa kai motsi ba a sari guyuwarka a zo a cire ainihin ugunka daga jikinka a zo a baballe hannunka daga baya a zo a sara maka gatari akan kanka ana dauka a hoto arna anan ne suke daukan mutum da ransa su tona rami su jefa shi a cikin kabari su bi shi da bindiga su harbe shi harbin da ba za su kashe shi ba su dauko fetur su watsa masa da robobi su kyasta masa ashana yana fagam fagam wuta tana cin sa ana tura masa kasa sai ya kusa mutuwa sai a dauko wani yana kallo a jefa shi a wannan abu suna dauka a waya suna nuna mutane a tura abun ne a kasar bamu ne fa suka dauki musulmi suka samu wani ruwa kamar kogi haka suka zuba su suka tsaitsayar da suka yi musu tsirara da maza da mata aka dora musu itatuwa akan su aka daddaure su haka aka rataye su kamar yadda ake rataye ba ni sunan shi rago idan an yanka shi da ranka za a rataye ka kuma kana cikin ruwa ga bala'in sanyi ga itatuwa a sama ga sojoji da bindiga suna me suna kewaya su ana dauka a hoto suna harbe su suna kashe su haka sanyin nan zai kashe ka malam abun ba zai lissafu ba to wannan shine al-udwan da az-zulmu da musulunci yake fada ba maganin sa sai jihadi saboda me me laifin su me suka yi su ba cewa suka yi karaya kafirci ba haka kawai ba a san musulunci wasu sun yi gudun hijira sun shiga ruwa ruwa ba ka duba ruwa fa ka kwammace gwanda ka fada kogi kai talin kaya Allah ya sa zaka tsira ka tsira ashe sojoji sun je sun tsare karshen kogin da bindigogi kana linkaya kana zuwa karshe sai a danna ma bindiga a kashe ka suka tara gawaki da laguda aka dauko to kuma aka nuna amma wannan abin da nake gaya muku duka na gaya muku kadan ne a cikin dubu America wallahi bata yi magana ba Ingila bata yi magana ba shugabannin kasar duniya nan ba su yi magana ba sai kasar taki da abun yayi yawa kasar taki kai saboda tsabar rashin mutunci fa Papa Roma wallahi naga Papa Roma yana magana yana cewa wannan ƴan uwanmu ne kaga ba musulmi ne yace wannan abun ba daidai bane abun da ake kuma shugaban kasar nan fa mace ce sai a wannan satin da aka je taron majalisar dinkin duniya shugaban kasar Najeriya ya tashi yace gaskiya wannan abin da ake a kasar bamu ba daidai bane kowa ya shiru ga shugaban America ga shugaban kaza ga shugaban kaza ga shugaban kaza mun zo muna wani taro muna cewa kaza wadancan da ake kashe su me suka yi sai a wannan satin da ya wuce wallahi shugaban kasa yaje magana a taron majalisar dinkin duniya an yi shiru yace su kuma wadannan me laifin su a lokacin da yake wannan bayanin kuma an tura inyamurai su kuma sun je gaban fata ofishin da majalisar dinkin duniya su kuma an ce su yi zanga-zanga a kan Biafra Allah ya ce mu kai banza ko magana Biafra ma bai kawo ba kawai yana ganin kawai wannan ba zai ma kawo mata ma a tattauna ta ba wannan mutumin Allah ya masa albarka ko babu komai wallahi ya fitar da mu kunya wallahi kar ka ga matsayin da ya ta samu kuma aka yi ta girmama shi saboda kowa yana tsoro shugaban kasar America ya kiyaye magana kaza kaza an kiyaye magana yace me suka yi me laifin da suka yi ake ta kashe su yanzu dan Allah mu yi wa kanmu adalci in ba an samu kafuwar daula islamiya ba in musulmi ba su yi hakuri suka bi Allah suka samu karfi ba ya za su yi magance wannan rashin mutuncin yanzu misali mu a nan Najeriya ba muna ganin cewa 80% ko 75% duk musulmi bane ba ba ana kalmar la ilaha illallah ana kalmar shahada ba amma ga abin da suke mana ga abin da inyamuran nan suke mutane a nan nan abafa kullun ba ranar banza sai yan arewa sun shiga aba kuma aba bata zama aba ba ko abiyasir bata zama abiyasir ba sai da taimakon yan arewa duk wani dan kasuwa da ka sani mai fatauci zaga akwai zuwa yana sayan kaya da ba aje aka ce kayan baya za su samu karfi musulmi sun dade yan aba din nan abiyasir suna kashe musulmi tun ma kafin wannan lamarin kafin matsalar ma biyafra amma ku je ku ga irin abin da suke yi musulmi a kama mutum malam subhanallah musulmi kawai laifin sa ba haushi su suke yanka musu nama su suke sayar musu tsire su suke musu tonan kabari su suke wanke musu takalma kaskantattun sana'o'i ba su suke musu gadi wallahi gadi in kaga ana gadi ba haushi ne arne ya shiga gidansa da karansa da ba haushi yana na ruwa yake shike masa gadi su suke musu kwashe musu shara wani aiki na wulakanci su suke amma mu yanzu anan anan Kano haka suke su ne masu kudi inyamuran su ne masu kudi amma a kama mutum laifinsa kawai musulmi ne ba haushi a daure ka a bankare ka a samu katako a samu ugunka a yi ta dukan ka kana ihu sai sun karye ugun ko su sa mutum wuta wuta a banka maka fetur ka ruga da gudu amma yadda suke wa barawo da yanka kisa masallaci a kona a kashe mutane bila adadin a tsare irin luxurious bus din nan duk waɗanda suka shigo duk musulmi mai alamar goshi ko kafarsa da alamar sallah su kashe shi a Najeriya fa a nan kasar fa ake wannan abu kawai dan me in yamure suna so a ba su dama su kafa kasar su wai ku dauki bindigogi da makamai ba duk ku zo ku kashe mu arewa sai ku kafa gwamnatin ayabi yanzu wannan in akwai daula islamiya akwai shugabanci na musulunci za mu dauki wannan gaskancin ai dare ɗaya ne za mu tashe su wallahi tallahi to amma babu shi yasa dole mu zuba ido mu ga gaskanci da tozarta mu sai an ta kashe mu a lokacin za mu zo mu yi ta hudubobi da wa'azuzzuka a zauna lafiya lokacin da ake zo ake kashe mu an yi declaring waɗannan mutane cewa ƴan ta'adda ne saboda lalacewa musulmi kai musulmin Najeriya Allah ya sauke shugaban majalisar dattawa musulmi shi ya fara fitowa yace ba ƴan ta'adda bane ka duba fikisan da suke mana abun ba baya ganuwa sojoji sun ce waɗannan ƴan ta'adda ne kurin a dauke su a matsayin ƴan ta'adda kasa ta yi declaring din su shi kuma shine mai magana saboda dan siyasa ne ya fito ya ce a da wani sanata anan cikin sanatocin mu nan suna bawa inyamure kariya suna kashe mu a can suna yanka mu suna rashin mutunci kuma da sunan bakin gwamnati an yi declare din su cewa ƴan ta'adda ne musulmi ne ya fara fitowa ya ce a ba ƴan ta'adda bane a kyale su irin waɗannan mutane kazamai malam mutanen banza fa su ne shugabannin namu alal aqalli ma kai shiru ko ba kai komai ba kai shiru kawai amma suna nan za su yi yaƙi sai an ba su kariya a lokacin da ake wannan kuma lokacin wasu ƴan ummu kuma su kuma suke saka riga su dauki rigar inyamuri su dauki isga su dauki hula ta inyamurai su saka suna zagaya a gari suna kwaikwayon su wai a nuna a duniya su ba suna son su can suna yanka ku suna kashe ku suna sassare ku suna muku kaza kun ce kuma kuna son su mu ba cewa muka yi a kashe wani ba cewa amma alal kalli kaskancin yayi yawa kamar ya shiru mana mun yanda waɗanda suke nan sun yi taro sun je gidan gwamnati sun ce su ba ruwan su da waye waye da sauransu da meme da sauransu sun faɗi abin da suka faɗa amma shi kafiri gindin sa daya ya damu dole su ce ba ruwan su tunda suna da arziki anan suna da kaza anan suna da kaza anan ba haushi kenan mai ban haushi aka ɗebi yaran mu aka sa musu rigunan nan suka zagaya a titi zanga zanga tun daga unguwa uku ba cikin gari sun saka kayan yamure suna abun a lokacin da ake yayyanka mu ake kashe mu suna tsare bosses suna kashe mu to wannan shirbicin da shirman da rashin tsarin ne yake nuna mana ba inda zamu je haka za su ta halaka mu wallahi tallahi So idan kuka hade waɗannan abubuwan gaba ɗaya, wannan na ba mu misali ne da abin da ke faruwa a yau. To manufar jihadi a musulunci a zauna lafiya, kada mai ƙarfi ya cuci mara ƙarfi. Idan an san akwai jihadi, in an san mai ƙarfi zai yi zalunci ya cuci wani, ha? Kuma akwai wata daula da za ta iya murƙushe shi in yayi wannan zaluncin. To kaga ba ra'ayi ba. To kaga ashe alheri ne. Shi yasa yana da kyau musulmi su yi da musulmi da wanda ba musulmi ba su yi kyakkyawan fahimta dangane da meye ma'anar jihadi din. Kamar yadda muka fara yin bayani satin da ya wuce, jihadin ne yana da martabobi, matakai. Martaba ta farko akwai jihadin nafsi. Dan ka gane shi musuluncin ba wai manufarsa a kashe mutane bane. Ka yaƙi kanka da kanka da kanka, kai wa kanka jihadi. Akwai jihadu shaitani, na biyu akwai jihadu kufari, na uku akwai jihadu munafiqina, na hudu jihadun nafs din nan. Ka yaƙi kanka yana da martaba guda hudu. Yaƙi zuciyarka, ka hana ta barna, shine jihadin wajibi na farko a kanka. Abu na farko shine kai kokari kai jihadi a ranka, ka koya wa kanka da kanka addinin Allah. Ka gaya wa zuciyarka ba ta da zaman lafiya in bata bi Allah ba. Ba rabauta a cikin wannan rayuwa idan ba a bi Allah ba. Duk lokacin da shari'a ta kubuce maka, ka sani cewa kana cikin halaka. Wannan shi kansa wallahi jihadi ne. Dan Allah ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu. Yaki ne babba. A ce tab, aiwa ne yafi karfin zuciyarsa. Dukan mu ne muke iya fin karfin zukatan mu. To wannan shine jihadin farko a kanka. Kafin ka dauki makami ka yaki wani. Ina ce yanzu lalacewar zukatan namu ne yasa Allah ya dora mana abokanan gaban mu su kame da mu kamar bayansu. Su kashe mu kuma su hana mu magana, kuma su yi amfani da wasu daga cikinmu a basu goyon baya. Abu na biyu, ka yi jihadin ranka a kan yin aiki da ilimi. In ka koyo ilimi, to ka yi aiki da ilimin. Ba wai fa yin ilimi kaɗai ba abu mai wahala a karmakalla aiki da ilimin. Karatu dai ana nan ana ta yi, amma su waye suke aiki? Ya Allah ka tsare mu. Fa mujarradul ilmi bila amalin, aiki kadai babu, wato ilimi kadai babu aiki, ba zai amfani ba, inji Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad. Abu na uku, ka yaki kanka ka yi da'awa zuwa ga ilimin. Shi ma sai ka yaki, ka yi kira, ka karantar da wanda bai sani ba. Kar wanda ya je karatu a musulunci ya zauna a gidansa kurin ana girmama shi. Irin abinda wasu daga cikin malamanmu suke yi kenan na gargajiya. Mutum ya shahara a gari malami ne, shekara kaza ai gidan malamai ne, amma za ka ga ko alari ba sa koya mutane. Wani ya san Qur'ani, wani ya san kaza, yana zaune kawai yana jiran abin a kai mai sadaka. A'a, malamai a fita a karantar. Wannan al'ummar idan ba a bata ilimi aka bata karatu ba, halaka za ta yi. Ko ku koya musu ku rike su suna tattare da ku, ko ku ki koya musu shedan ya turo malaman su rinka koya musu. Abu na hudu, mutum ya yaƙi zuciyarsa akan yin haƙuri akan wahalhalin da'awa da karantarwa da rayuwa ta musulunci da cutarwar ƴan uwansa musulmi. Sai ka yaƙi kanka a koya mata haƙuri da juriya da ɗaukan nauyi. To waɗannan abubuwan guda hudu su ne jihadun nafsi. Dan Allah duka mu mun iya wannan. Akwai jihadun shaiɗani na biyu, shi yana da martaba guda biyu. Jihadin shaiɗan, ka yaƙi shaiɗan akan duk abin da yake jefa maka na shubha da shakka akan imaninka. Dan gaskiya baka iya ka ɗauki takobi ka yaƙi idan baka fi ƙarfin shaiɗan ba. In kai ma almajirin shaiɗan ɗin ne, to ai kai ma ya kamata a yaƙe ka. Na biyu, akwai mummunan nufi da shaiɗan yake sa mutum a zuciya da muguwar sha'awar duniya, ya fifita duniya, son duniya da tabbatuwar duniyan akan lahira. To shi ma sai ka yi jihadin shaiɗan, ka yaƙe shi, karka yadda ya dora maka duniya santa sama da lahira, dan duk wanda yake duniya ce a gaban sa ba zai iya jihadi ba. Jihadi ba kayan masan duniya bane. To kaga wannan ai babban abu ne. Da haka ne kuma za ku samu jagoranci da nasara. Jihadin farko kaga zai baka yaqini, na biyu zai baka hakuri. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sai jihadul al-kuffar wal munafiqin. Ka duba fa jihadin kafirai da munafikai ma a mataki na uku yazo. Ba a ma magana sa a farko, na biyu, na uku. Dan baka iya jihadin wani kafiri ko munafiki in baka samu wannan jihadin guda biyu ba. To har yanzu fa anan muke. Mun fa koma baya. Jihadin nafsin ma bamu gama ba, ballantana jihadin shaytani. Rayukan yanzu wani wallahi san zuciyarsa zai halaka da shi shiga wuta. Tsabar bin ra'ayin zuciyarsa. Shi kawai abin da yaje yana so shine daidai. Ko da Allah baya so. Ko iyayensa ba sa so, ko abokanan zama ba sa so, kawai shi fa inda yana son abu, to wannan abin da yake so din shine daidai. To wannan matakin farko na jihadin ma ba kammala da shi ba, dan ranka ma shine jagoran da zai kai ka jahannaman ba. Nan shedan ma bai taba shi ba tukunna. To sai jihadin kafirai shine na uku. To shi ma jihadin kafirai yana da martaba hudu. Na farko tukunna, ka ki kafircin a zuciyarka. Sai ka fara kyamar abin a zuciyarka ka ji ba ka san sa. Amma in kana rayuwa kana ganin da mu da su duk ɗaya ne. A ina da saura. Sannan sai na harshe ka zo ka faɗa da baka. Ka kyamaci abin da baki. Amma idan lafuzanka suna nuna ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri, to akwai matsala. Sannan da dukiya. Ka yi amfani da dukiyarka wajen kawar da kafirci da munafirci. Kafirci munafircin nan malam dan Juma ne da dan Jummai. Hassan da Husaini ne. Kafirci yana samun ƙarfi ne a cikin al'umma idan da munafukai. Munafukai kuma a cikin ku su musulmin ne. Su suke taimakon su agaza musu, sai kun shirya kaza kaza su je su fasa. Su kashe muku zuciya su hana ku yin daidai, su taimaki wadancan. Suna ran a bangarori da dama. Sannan kuma ranka, ka ba da ranka wajen jihadin na kafiran. Jihadul kufari umuman akhassu bil yadi, daga ƙarshe ana amfani da hannu ne. Shi kuma jihadul munafiqina akhassu bil lisan, jihadin munafikai shi kuma yana buƙatar amfani da harshe. Munafiki malam yana da wahalar sha'ani. Sau da yawa wani zubin wallahi azimu nake gaya maka, kafiri ya fi sauƙin sha'ani akan munafiki. Shi kafiri ka riga ka san kafiri ne. Ka riga ka san kafiri ne. Wutar da take wajen gidanka, kafin ta zo za ka shirya mata. Amma wutar da ta tashi a cikin tsakiyar gidanka, me za ka fara ɗauka? ‘Ya’ya za ka fara ɗaukewa? Ko takardun makaranta? Ko kayan sakawa? Ko sutura? Ko me? Ya za ka yi? To sharrin munafiki yana cikinka. Kuma akramakallahu abin tausayi malam, shi munafiki fa da shi ake sallah. Wallahi da shi ake sallah, da shi ake zai iya zaman ma ɗan sahun farko. Wallahi zai iya yiwa ka ga goshin sa baki kirin saboda ibada, amma wallahi kafirci ne a cikin zuciyarsa. Duk inda musulunci ya samu matsala, ya samu tasgaro, to akwai sa hannun munafikai. Su kuma za su ci su sha ne da wannan munafircin. Za ka daɗe ka ɗebi shekaru baka gane shi ba. Munafiki a gidanka zai baka matsala, za ka yi shekaru kana kullawa yana warwarewa. Wataƙila ɗanka ne, wataƙila matanka ne. Munafiki a kasuwarka kana ta ƙoƙarin tare can, ashe kana da shi a cikin gidanka, yana da wahalar sha'ani. To shi yasa kullum magabata addu'a suke kada Allah ya sa su cikin munafikai. Sai kuma jihadu arbabu az-zulmi wal bid'a, shi wannan shi kuma shine mataki na hudu. Jihadin masu zalunci, kaga masu zaluncin nan musulmi zai iya shiga ciki, ashe ana iya yin jihadi akan musulmi. Az-zalimun musulmi, ko wanda yazo yake yada mutane shirka da bid'a ta dole, to shi ma wannan ana yi masa jihadi. Wal munkarati, to shi kuma wannan ana amfani ne da hannu an samu dama. in an gajiya a kama wa'azi, in an gajiya kuma a ki abun a zuciya. Wannan su ne maratib guda uku da malamai suka yi bayani na jihadu arbabil zulmi wal bid'a kenan. Idan ka lura anan bayanin da nayi kenan, jihadi in general a dunkule yana da martaba 13, kuma dole sai an bi 1, 2, 3, 4, 5 martaba 13. Shine annabi yake cewa man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shubatin min an-nifaq. Duk wanda ya mutu bai yaki ba, kuma bai zantar da ransa yaki ba. Yakin jihadi ake nufi kenan, bai jihadun nafsi ba, bai jihadu shaitani ba, bai jihadul kufri al-kufar wal munafiqin ba, bai jihadu arbabuz zulmi wa wal bid'a ba. To wannan shine ake nufi mata ala shubatin wato min an-nifaq, hadisin Imam Muslim. To kenan kaga ashe musulmi da aka ce ai jihadi, wajahidu fi sabilillah, kenan ma'anar aya ya kamata mu fahimce ta da wannan fadin. In an ce wajahidu fi sabilillah, ba ana nufin kawai dauki makami ka je ka samu kafiri bane, fara yakan zuciyarka. Idan an ce wajahidu fi sabilillah ai jihadi, ba kana karkarwa an ce ai jihadi kana kuka yanzu ba a jihadi, kasa aiki an jawo ayon sai mutane a ta kuka ba a jihadi, kuma tukila baya iya yin sallar azhar akan jami'i, amma shi yana hankoran bari ya dau makami ya yaki wanda ba musulmi ba. To kaga jihadin akwai bukatar mu fahince shi fa, mu fahince shi. Yanzu gyaran gida ma ya gagara tukunna, balle ta gyaran waje. To abinda kuma zai haifar mana a ƙarshe shine kaskanci da tozarta da wulakanta. Malamai a ƙarshe kamar Ibnul Qayyim ya faɗa cikin Zadul Ma'ad, yace wa amma jihadul kuffar wal munafiqin, kaga maganar jihadin kafirai da munafikai din nan, fa qad yuktafa fihi bi ba'd al ummati idha hasala minhum maqsul al jihad, za a iya wadatuwa ma da shi ba sai an yi shi ba da wasu al'umma, idan har an samu mana wasu sun yi musulmi su shagaltu ma da jihadun nafsi da jihadun shaitani din. Haka Ibnul Qayyim ya faɗa, Allah ya masa rahama. Kenan ba daidai bane gini za a fara shi ta ƙasa, kawai mutum ya je faro ta sama. Yanzu wani ya zo an dauke shi an kama shi ya je masallaci ya tada bom ya kashe mutane, da aka zo aka samu ma ai baya ma sallah, sallar ma baya yi. Me ka sani na addini, littafin addini ko dai bai sani ba, amma an bashi makami an ce je jihadi. To shi yasa muna bukatar mu yi orienting mutanenmu, mu karantar da al'ummarmu, mu gaya musu gaskiya. Na yadda zalunci cutar masu cuta yakan hargitsa jahilai da ba su da ilimi su ji su dau makami a hannunsu. To kuma kaga nan gurin ya kamata a yi adalci, duk wanda ya yi ba daidai ba a yi masa, sai a zauna lafiya, a shagaltar da mutane, a nuna musu cewa lalle jininsu yana da amfani, lalle jininsu yana da tsada, ba wai a kashe wani a kashe wani a shiru ba za a yi mataki ba. Wannan zai sa wani shi kuma ya ce tunda ma ba a komai ni ma ban je ne kawai. To wannan shine matsalar da muke fuskanta. Allah ya mana afuwa, ubangiji Allah ya yafe mana ya sa aljanna ce makomar mu. Abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.